نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الحدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا قوما قوات رمضان هجرة دبو ديادة دريه دا أربعين شابير قوات بير دبو بيو دا شاترة. منا نن أتكين سورة البقرة زام تاش آية تأريد أشرنده. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير.
الله سبحانه وتعالى a cikin wannan aya ta 124 suratul baqara yana gaya mana ko yana labarta mana ko yana kissanta mana jarabawa da Allah subhanahu wa ta'ala yema annabinsa annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam, kuma Allah ya masa muwafaqa duk jarabawar da Allah ya masa ya cinye ta baki daya. Daka Allah ta'ala ce wa izbtala Ibrahima, ka ambata lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya jarabci annabi Ibrahim, idubtala Ibrahim rabbuhu, mahaliccinsa, mareninsa mai kula da shi, mamallakinsa, ar-rabbu al-khaliqu al-maliku al-mudabbir, wanda ya halitta, ya mallaki halitta, yake gudanar da halitta, shi ake kira rabbu. Fa Allah ta'ala ya ce rabbuhu, wannan ishara ce cewa dukkan jarabawar da aka yi masa an yi masa ne domin a daga darajarsa, domin a ƙara ƙimarsa, domin a ƙara ɗaukaka matsayinsa. Shi yasa Allah ta'ala ya jarabce shi. Allah ta'ala ya ce izibtala Ibrahim rabbuhu, mahaliccin annabi Ibrahim, wanda shi ne Allah subhanahu wa ta'ala, ya gwada shi, ya jarabta shi, ya kuma sa shi ayyuka daban-daban, bi kalimatin, da wasu kalmomi, shar'iyya da kauniya. Wata jarabawan da Allah ya wa annabi Ibrahim, jarabawa ce ta shari'a, wata jarabawar da Allah ya masa, jarabawa ce kauniya. Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam shine ake kirma, ake masa take da abul anbiya, baban annabawa, kuma ake masa take da khalilullah, badadayin Allah, kuma ake masa take da cewa shine wanda dukkan annabawan da Allah ya a bayansa daga cikin zuriyarsa suka fito. Allah ta'ala ya ambaci sunan annabi Ibrahim a cikin alkur'ani a gurare daban-daban har sau 69 a cikin surori 25. Ka duba suratul A'raf tare da tsawanta da girmanta, amma ba sunan annabi Ibrahim ko ɗaya a ciki. Ka duba suratul Isra da suratul Kahfi da suratul Yunus da suratul Ma'ida, duka waɗannan surori da Yasin, kai tun daga ma suratul Ahqaf izu goman nan shafi 100 zuwa suratul Nas so 6 kawai aka ambaci annabi Ibrahim. Daka annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam, Allah ya ba mu kissocinsa a gurare daban-daban a cikin alqur'ani wanda suke bayyana irin jarabawar da Allah ta'ala ya masa. Kuma tarihi ya nuna an haifi annabi Ibrahim ne a kudancin Iraki, a nan yankin Babil a nan ya taso. Kuma a nan ne Allah ta'ala ya ta gwada shi, ya ta jarabtarsa da mutane daban-daban. A lokacin a yankinsa akwai masu bautar rana, akwai masu bautar wata, akwai masu bautar taurari. A cikin suratul An'am an gaya mana yadda ta kwashe tsakaninsa da waɗannan masu bauta. Sannan akwai masu bautar gumaka. A cikin suratul Anbiya an gaya mana yadda ta kwashe tsakaninsa da masu bautar gumaka, wanda ya je sassara gumakan. A cikin suratul Baqara an gaya mana yadda ta kwashe tsakaninsa da wani sarki wanda yake jayayya da annabi Ibrahim saboda Allah ya bashi mulki, har yake cewa shi ma yana kashewa yana rayawa. Sannan a cikin surori daban-daban Allah ya gaya mana irin jarabawar da ya annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam. Don haka wannan jarabawa da Allah ya masa, ko dai shar'iyya a ce ya tashi wani abu na shari'a, kamar yadda Allah ya ce masa ya yanka ɗansa, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur ma za tara, qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insha Allahu minas sabirin. Yayi mafarki yace ya kai ɗana, haƙiƙa na gani a cikin bacci ina yanka ka, fanzur ma za tara, duba me kake gani. Qala ya abati fa'al ma tu'mar, baba kai abin da aka saka, bai ma ce kai abin da kake so ba, sai ya ce kai abin da aka saka. Satajiruni insha Allahu minas sabirin, zaka same ni cikin masu haƙuri. Annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam ya kama hannun ɗansa, kamar yadda zuwa cikin sahihu targhib wa tarhib a ruwayan Abdullahi dan Abbas, ya tafi da shi can wajen harami, gurin nan da muke yin jifan shaidan. To a wannan gurin, a nan ne gurin jifa na farko wanda ya fi kusa da Maka, wanda muke kiransa Jamra Kubra. anan Ibrahim shedan ya tare shi yace masa mafarkin nan da kai fa kana yanka danka ba gaskiya bane, kada ka kuskura ka yanka danka. Annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam ya dauko dutse ya jefi shedan saboda girman jifan da kuma nauyin sa, sai da kafar shedan ta huda kasa saboda irin yadda ya karbi nauyin jifan Annabi Ibrahim. Wannan gurin inda kafar shedan ta yi alama shine gurin jifa na farko daga nan bangaren Makka wanda ake kiransa Jamra Kubra. Sai ya sake biyo Annabi Ibrahim, za ku ga tsakanin jamra din babu nisa. Yazo ya sake tare shi yace masa kafa ka yadda ka zartar da mafarkin nan. Nan ma Annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam ya kuma jifan shedan ya sake bin sa guri na uku. To daga nan ne ya tsaya, da ba mu san aina abin zai kare ba. Da haka sai ya zama jamra wajen jifa guda uku ne, saboda raya wannan sunna ta Annabi Ibrahim da ya jefi shedan aka sunnanta aka wajabta a aikin haji. Idan an zo ake yin wannan jifa, wanda in ka cika jifan gaba daya za ka jefa tsakuwa 70 ne. Ranar 10 ga wata ana jifan jamra babba da tsakon kwani guda 7, washe garin 11 za a jeho jamrorin guda 3 kowanne dutse 7-7, kaga 7 so 3 21, washe gari ma za a jefa 7-7 so 3 kaga shi ma 21-42, washe gari shi ma za a jefa 7-7 so 3 kaga ya zama 63 kenan. Ranar 10 kuma an jefa 7, in ka hada ya zama 70. Shine Allah ya ce man ta'ajjala fi yawmayn fala ithma alai wa man ta'akhkhara fala ithma alaihi liman ittaqa. Idan kai jifan kwana 2 bayan na ranar 10 ga wata, kai tafiyarka Allah ya ce babu komai. Kun ga wannan yana nuna mana wannan jarabawa ce Allah ya yi wa Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalamu da kasancewarsa wato mai hakuri da juriya bisa jarabawa da aka yi masa. Wannan ya raba, ku je ku tattauna da shi tukunna, sai ku shigo mana da shi, ku je ku zauna da shi tukunna yan kwamiti. Don haka Allah subhanahu wata'ala ya jarabci Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalamu da wannan wato al'amari. Shi ka'idar idan mutum zai shiga addinin musulunci yana karami bai balaga ba, ai musulmi ne, ba bukata alakana masa kalmar shahada. Ya kamata yan kwamiti su san wannan, duk wanda bai balaga ba to yana nan a musuluncinsa, saboda ba a fara rubuta masa alkalamin alhaki ba, ba kuma fara rubuta masa alhakin lada ba. Don haka yana nan alal fitra, kullu mauludin yuladu alal fitra fa abawahu yuhawidanihi aw yunajjisanihi aw yunassiranihi. Don haka irin waɗannan ƙanana ba sai an kawo su gaban kamera gaban mutane an ce su karɓa addinin musulunci ba, kawai bayani za a yi masa a kuma tuntuɓa iyayensa a tabbatar sun amince, kawai sai a sa shi a makaranta, mu sai a ba mu rahoto tunda duniya tana gani ko. Yawwa, to don haka Allah subhanahu wataala ya jarabci Annabi Ibrahim da yanka wannan ɗanasa. Akwai wani gudu da ake kira majarrul kafsh, wanda a nan ne ya wasa wuka ya ɗora masa a wuya zai ja, sai Allah ya ce fanadainahu an ya Ibrahim qad saddaqata ar-ru'ya inna kadhalika najzil muhsinin. Allah ta'ala ya wato kira shi cewa ba sai ya yanka ɗansa ba, an fasa yanka ɗan, an fanshe shi da rago. Maimakon a yanka ɗan Allah ya kawo rago, wa fadainahu bi zibhin azim, aka yanka rago a bakacinsa. Wannan jarabawa in kuka kula jarabawa ce da aka wa Annabi Ibrahim kuma aka wa ɗansa Annabi Isma'il, domin a ce ka yanka ɗanka jarabawa ce, shi ma ɗan yadda a yanka shi jarabawa ce. to amma Allah dama ya kaddara ba yankan yake so ayi ba gwada annabi Ibrahim yake yi ko zai ci jarabawa sai kuma gashi ya ci jarabawar shine Allah ya ce Allah ya jarabce shi da kalmomi fa atamma hunna ya cika waɗannan kalmomi yadda Allah ta'ala ya wato sa shi haka nan zamu ga an jarabce shi da babansa a cikin suratu Maryam Allah ya gaya mana tattaunawa ta wa'azi da karantarwa da jan hankali da annabi Ibrahim ya ce wa babansa ya abati la ta'budu shaytan inna shaytana kana lirrahmani asiya amma a ƙarshe baban me yace la in lam tantahi la arjumannak wa hajurni maliya kun ga yake karban wa'azin an jarabce shi da mahaifinsa ya ki karban wa'azi daga gare shi sana aka jarabce shi da masu bautar gumaka tallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin faj'alahum juzazan illa kabiran lahum la'allahum ilayhi yarji'un qalu man fa'ala hadha bi'alihatina innahu lamina adh-dhalimin qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu ibrahim qalu fa'atu bihi ala a'yunin nas la'allahum yashhadun qalu a anta fa'alta hadha bi'alihatina ya ibrahim qala bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yantiqun kun ga nan annabi Ibrahim ya ji ya kakkarya musu gumaka aka zo kuma aka ce ba wanda ake tsammani ko ake zato ya karya gumakan nan sai wani matashi sami'na fatan yazkuruhum mun ji wani matashi yana ambaton gumakan nan dama yana cewa zai karya su yuqalu lahu ibrahim sunan matashin nan ibrahim fa atubihi ala a'yunin nas ku je ku zo da shi akan idan mutane la'allahum yashhadun ko sa shaida aka zo da annabi Ibrahim gaban majalisar koli ta masu bautar gumaka aka tambaye shi a anta fa'alta haza bi alihatina ya Ibrahim to ko kai aka wa wannan tambaya kai ne ka karya gumakan nan yace bal fa'alahu kabiruhum haza kaga bai ce la ba bal fa'alahu kabiruhum haza amma fas'aluhum in kanu yantiqun wa babban su ne ya kakkarya su amma ku tambaye su in suna magana za su gaya muku gaskiya waye ya karya su raja'u ila anfusihim faqalu innakum antumuz zalimun thumma nukisu ala ru'usihim laqad alimta ma haula yantiquna ai ka san wadannan ba sa magana to ya samu kofa ba sa magana kuke bauta musu أتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين سكتي أقونا شي كتيمكي قما كنكو سأل الله يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم يا كيو تد أكتي ذا أقونا أن إبراهيم باين ياتي حسبنا الله ونعم الوكيل Allah ya ce ya ke wuta ki zama mai sanyi sanyin kuma da aminci a bisa Ibrahim fa aradu bihi kaidan faj'alnahum al-aktharin sun yi nufin cutar da shi Allah ya ce muka sanya su sune mafi kaskanci kun ga nan Allah ya jarabce annabi Ibrahim can babansa can ya jarabce shi da mutanen da suke bautar gumaka sun yi kurin kona shi can an jarabce shi da iyan kadansa can kuma an jarabce shi da wani sarki alamtar da zai haja Ibrahim fi rabbihi an atahu Allahul mulk iz qala Ibrahim rabbi allazi yuhyi wa yumitu qala ana uhyi wa umit qala Ibrahim fa inna la ya'ti bi shamsi min al mashriqi fa ati biha min al maghrib fa buhita allazi kafar wallahu la yahdi al qawma adh-dhalimin aka gwada shi da wani sarki wanda shi sarkin yana cewa shi yake kashewa shi yake rayawa suka je suka buga da annabi Ibrahim annabi Ibrahim ya kada shi kun ga wannan kaje ka tinkari sarki ba ma guje wanda yace yana kashewa yana rayawa kuma ai munazara ka kada shi ka fito lafiya kaga ba karamin jarumta bace da kuma jarabawa da Allah ya masa to haka nan kuma masu bautar rana da masu bautar taurari da masu bautar wata suma annabi Ibrahim yaje yace haza rabbi haza akbar shi ma aka tattauna ya kada su To duk da haka aka jarabce shi da yin hijira, ya bar yankin Iraki, ya tafi yankin Palestine, daga Palestine ya tafi Masar, suna tare da matarsa, kamar yadda ya zo a hadisin Bukhari da Muslim. Sai aka gaya masa, sarkin garin nan an yi baƙo da mace, to yakan tambaye ka ko ya tambaye ta, idan ka ce matarka ce sai ya kwace, idan ka ce ‘yar uwarka ce sai ya kyale ta. Da haka kafin su shiga garin, sai Annabi Ibrahim ya ce wa matarsa, idan an tambaye ki me alaƙarmu da ke, ki ce ke ‘yar uwata ce, ko ba ƙarya kika yi ba, domin ‘yan uwantaka ce ta musulunci, innamal mu'minuna ikhwatun. Saboda haka kinga babu kowa a duniyan nan daga ni sai ke. Da haka aka kai Annabi Ibrahim masauki, aka kai matarsa masauki, sai wannan sarki ya lallaba ta masaukin matar Annabi Ibrahim, ya je ya miƙa hannu, kafin ya zo ta yi sallah, ta ɗaga hannu ta ce, ya Allah, idan na yi hijira saboda kai, kada ka ba kafirin nan nasara a kaina. Da haka da ya zo ya miƙa hannu zai taɓa ta, sai Allah ya kambale hannun. Duk sanda ya miƙa hannu zai taɓa ta, sai hannun ya maƙale, ya ƙi kaiwa jikinta. Sai ya tambaye ta, ke ya kuke da wancan mutumin? Ta ce, ɗan uwana ne. Sai ya kira fadawa ya ce, maza ku yi mata kyauta, ku sallame ta tabar garin nan, wannan ba mutum ba ce. Saboda na rasa yadda zan kai hannu in taɓa ta, ta ƙi taɓuwa. Da haka maza ku sallame su tabar garin nan. Shi ne ya mata kyauta, daga cikin kyautar har da baiwa, mai suna Hajara. Wanda Hajaran nan daga baya ta mallaka wa Annabi Ibrahim, shi kuma ya ‘yanta ta, ya aure ta, shi ne ta haifa masa Isma’il, wanda kun ga a nan ma aka sake jarabtarsa. Jaraba da aka yi masa shi ne sai jituwa, rashin jituwa ya faru tsakanin Hajara ɗin da kuma ita Sara. Sara ta ce ba ta son zama tare da ita Hajara, don haka ya ɗauki Hajara da ɗanta Annabi Isma’il, ya je ya kai su dajin Allah. A lokacin garin Makka bai kafu ba, ya je ya ajiye ta a gurin da ita da jaririnta. Ya waiwaya zai tafi, ta ce masa, Ibrahim, ya ka kawo mu dajin Allah ka ajiye mu, kuma kai tafiyarka? Ko Allah ne ya ce ka kawo mu nan? Ya ce, eh. Ta ce, to Allah ba zai tozarta mu ba, je ka. Wannan shi ne asalin kafuwan garin Makka. Ita Hajara da jaririnta Isma’il alayhi salam su suka kafa garin Makka. Tana nan zaune, ɗan guzurin da ya bata na abinci na ruwa ya ƙare. Laraba suka zo za su wuce, kuma ta zo tana neman ruwa ɗin ta hanyar hawa dutsen Safa da Marwa, wanda kun san ƙissa tana da tsawo. To a nan ne dai asalin kafuwan garin Makka, wanda za mu ji a gaba Allah ya aiko Annabi Ibrahim cewa ya je ya gina Ka'aba a gurin, da taimakon ɗansa Annabi Isma’il yana taimaka masa suka gina Ka'aba. To kun ga wannan duka jarabawa ce daban-daban, dangogi daban-daban da Allah ta'ala ya wa Annabi Ibrahim. Wa izibtala Ibrahim rabbuhu, ka ambata yayin da mahaliccinsa ya jarabce shi, wato mahaliccin Annabi Ibrahim shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya jarabta shi, bi kalimatin da wasu kalmomi, fa atammahunna, Annabi Ibrahim ya cinye wannan jarabawa, ay amila bihinna, duka abin da Allah ya sa shi sai da yayi. Malamai sun yi fassara iri-iri dangane ga waɗannan kalmomi. Wasu ka ce wasu kalmomi ne Allah ya jarabce shi da su guda biyar a kansa, guda biyar a jikinsa. Wanda aka jarabce shi a kansa, aka ce ya dinga taje kansa yana raba gashinsa, kuma ya dinga yin kurkuren baki, ya dinga shakaruwa, ya dinga datse gashin baki, ya dinga yin aswaki, sannan ya dinga yanke farce, ya dinga aske gashin hammata ko ya tsige shi da gashin gaba, kuma ya dinga yin tsarki da ruwa, kuma aka ce ya yi kaciya. Waɗannan abun guda goma, kamar da Dawus ya rawaito daga Abdullahi ɗan Abbas, su ne jarabawa wanda aka yi masa. Wata ruwayan kuma cewa an jarabce shi ne da wasu abubuwa guda goma sha shida maimakon goma a can, guda hudu a cikin aikin haji, sannan kuma wasu a jiki. Aka ce ya dinga aske gashin gaba, ya dinga tsige gashin hammata, ya dinga yanke farce, ya dinga datse gashin baki, ya dinga yin aswaki, ya dinga yin wankan janaba, ya dinga yin wankan juma'a, sannan ya dinga dawafi da ɗakin Allah, ya dinga yin sa'ayi tsakanin Safa da Marwa, sannan ya je ya jifa, sannan ya yi dawafu da ifada. Aka ce waɗannan su ne abin da ake nufi da kalimatin dinnan. Wata ruwayan kuma manasik, aikin haji, abubuwan da ake aikin haji waɗanda suke da alaƙa da aikin haji guda goma ne, to waɗannan su ne aka ce ya yi. Waɗannan abubuwa guda goma su ake kira sha'a'ir, wa man yu'azzim sha'a'ir Allah fa innaha min taqawal qulub. Na farko Ka'aba, kun ga zagaya ta ake, ana dawafi da ɗakin Allah. Wa azzim fil nas bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli damirin ya'tina min kulli fajjin amiq liyashhadu manafi'a lahum. Da aka dawafi shine abu na farko wanda ake kewaye Ka'aba, kowane taku ɗaya in kana dawafi ana ɗaukaka maka daraja, taku na biyu ana kankare maka zunubi, haka gama dawafi. Kowace kafa ɗaya ka ɗaga a dawafi, ɗayar za a ɗaukaka darajar ka, ɗaya za a ɗauke maka zunubi, haka za ka yi dawafi haka gama guda bakwai. Sannan na biyu sai maqamu Ibrahim, wanda za mu ji shi maqamu Ibrahim shi ne wannan da Allah ya ce wattakhizu ko wattakhazu min maqami Ibrahim musalla, wanda a nan gurin bayan an gama dawafi ake sallah raka'a biyu, wanda wannan sallah raka'a biyu kamar ita ce alamar gama dawafi, kaji biyu kenan. Na uku Al-Hajar al-Aswad. Al-Hajar al-Aswad shine wannan dutse da asalinsa dutse ne daga gidan aljanna, kamar yadda ya tabbata a hadisi, da fari ne kal, fari kal ne, sabo da laifuffukan mutane ne ya duhuntar da shi ya koma baki, amma asalinsa fari kal ne, da farin dutse ake cewa, da ya koma baki aka kuma dawo ana ce masa bakin dutse. Annabi ya ce ranar alkiyama Allah zai masa ido, zai masa baki, zai ba da shaida akan duk wanda ya sumbace shi, ko ya nuna shi ya kabbara, ko ya sujjada a kansa, ko ya taba shi wannan dutsen. Kun ga ashe ba a banza ake taba shi ba. Kun ji uku. Na hudu shine Hatim. Hatim shine wargowar ɗakin Allah da ke waje ɗin nan, inda indararo yake. Wannan gurin in ka shiga kai sallah daidai yake da kai sallah a cikin Ka'aba. Saboda Ka'aba din kamar ta rubu biyu kenan, wata a rufe, wata a bude. Wannan gurin in ka shiga kai sallah raka'a biyu, dai sai kaga shugabanni ake budewa a sa musu tsani su hausu shiga. To kai ma shiga nan. In ka shiga nan kai ma daidai kake da wanda ya shiga cikin Ka'aba, domin nan ma wani yanki ne a cikin Ka'aba din. To kaga Annabi ya shiga Ka'aba yayi sallah raka'a biyu. To sannan sai Zamzam, wanda Zamzam shine abu na hudu. Zamzam abu ne mai darajar gaske, ruwa ne da asalinsa Allah ya samar da shi domin a shayar da Annabi Isma'il, kuma Annabi ya ce ma'u Zamzam lima shuriba lahu. Shi wannan ruwa mai daraja da niyyar da ka sha Allah zai biya maka bukata. Idan ka sha Zamzam da niyyar ka yi karatu, Allah zai baka karatu mai yawa. Idan ka sha Zamzam da niyyar ka samu lafiya, Allah zai baka lafiya. Idan ka sha Zamzam da niyyar Allah ta'ala ya ɗaukaka ka, ya ɗaukaka martabarka da darajarka, Allah zai ɗaukaka ka. Duk niyyar da ka sha Zamzam da ita, in dai Allah ya karɓi niyyar, to za ka ga abin mamaki. Zamzam, Ibnul Qayyim a cikin Zadul Ma'ad ya faɗi wani abin mamaki game da Zamzam. Ya ce lokacin da ya je aikin haji, sai ya tsinci kansa a lokacin ba shi da lafiya kuma babu likita, ya ce sai ya dinga shan ruwan Zamzam, amma yana karanta Fatiha a kai. Sai ya samu ruwan Zamzam ya karanta Fatiha da yawa a kai, sai ya sha ya shafa a jikinsa, ya ce sai gashi ya warke sarai. Haka Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani a cikin Silsila Da'ifa shi ma ya kawo cewa ya taɓa zuwa Makka da nufin a yi masa operation akan wani ciwo da yake damunsa. Likitan ya ɗaga masa kwanakin da za a yi masa operation ɗin, ya ƙara masa lokaci, ya ce sai ya tare a harami, ya daina shan komai sai ruwan Zamzam, ya sha ya cika cikinsa ya shafa a jikinsa. Da lokacin operation ɗin ya yi, aka je don a sake gwadawa a ga abin da za a yi operation ɗin, sai aka ga ya warke kawai. Ya ce ya gama mu'jizar ruwan Zamzam, wanda Allah ya sa ya warke daga abin da da an so a yi masa operation a kai. To kun ga wannan ya isa babban misali na darajar ruwan Zamzam. wannan shi ma yana cikin masha'ir din. Sannan sai Safa da Marwa, dutsen Safa da Marwa, inna Safa wal Marwa ta min sha'airillah, waɗannan duwatsu da Hajara ta dinga zirga-zirga tana nemawa wato Annabi Isma'ila ruwa, sai Allah ya maida wannan zirga-zirga nata ya zama rukunan aikin haji. In ka je dole sai ka yi sa'ayi tsakanin Safa da Marwa sau bakwai. Sannan daga nan an gama na cikin Maka, ga Ka'aba, ga Hajar al-Aswad, ga Hatim, ga Zamzam, ga Maqamu Ibrahim, ga Safa da Marwa. Daga nan sai kuma wajen Maka shine ake zuwa Amina, Arfa, Muzdalifa, Jamra. Kun ga waɗannan gurare guda hudu, ga shida a cikin Maka, ga kuma hudu a wajen Maka. Waɗannan su suke bayar da waɗannan sha'air waɗanda suke da alaka da aikin haji. Shine aka ce wannan irin jaraba da Allah ya masa kenan ya kuma cinye. Inji Malam Qatada daga Abdullahi dan Abbas. Aka ce waɗannan masha'ir sun hada da dawafi da ɗakin Allah da kuma sa'ayi tsakanin Safa da Marwa da jifa na shedan da kuma dawafin ifada. Ko manasik din ana nufin Allah ya jarabce shi da mutanen nan da suke bautar taurari, da masu bautar rana, da masu bautar wata, da kuma hijira da Allah ya jarabce shi ya kaurace mutanansa, da kuma wuta da aka yi kokarin jefa shi a wuta, da kuma yunkurin da aka sa shi ya yanka ɗansa, da kuma kaciya da aka ce ya yi, inji Malam Hassan. Ko kuma duk wata mas'ala ta Alkur'ani, wa izibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin, wanda za mu ji shi ne addu'o'in da Annabi Ibrahim ya yi Allah ya amsa masa. Wannan fa za ki musulunta? Daga ina kike? Daga ina? Daga Jos kike? Kin zo kina so ki musulunta? Bisa yardarki da amincewarki? Iyayenki sun san za ki musulunta? In sun sani fa? Nam? Za ta mi? Za ta sa su addu'a? Su ma su gane? To, bari in gaya miki abinda ake shiga musulunci. Ashhadu, ki faɗa abinda na faɗa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Kin ce kin yadda ba abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah shi kadai, kin yadda da haka? Kin ce kin amince Annabi Muhammadu manzon Allah ne, kin yadda da haka? To wannan shine musulunci. Me sunanki? Ha? Progress. Progress. Okay, Jogress. Progress. Progress. Yawwa, wani sunan abin nan ko? Gidan radio ne. To, progress. Ayo, ci gaba kenan ko? To, masha Allahu. To, abin miki progress ko a canza? Wanne kike so? Aisha. To, ta samu progress a rayuwarta. Ta ce a sa mata sunan Aisha. To, Allah ta'ala ya baki mai albarkar sunan. Aisha fa da kika zabo malama ce mai karatu. Kina yin karatu ko? Kina karatun boko? Baki a boko kwata-kwata? To, na addini fa yanzu zaki fara ko? To shikenan, akwai malamai mata suna nan, su malama Zainab za su koya miki addini, kije ki same su. Za su gaya miki abin da ya kamata ki yi yanzu. Allah ya tabbatar da mu da ke a musulunci. Shine malamai suka ce fassara ta ƙarshe ta wa izibtala Ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna, shine an Ibrahim yayi addu'o'i, ya roki Allah wasu muhimman al'amura wanda ni ma ina so Allah ya biya min irin wannan bukata kai ma haka. Ya roki abubuwa da yawa. Addu'o'in an Ibrahim suna da yawa a cikin Alkur'ani. Na farko ya roki Allah akan ya dora shi akan tauhidi shi da ƴaƴansa. Yace wajanubuni وَبَنِيَ أَنَّ أَبُدَ الْأَصْنَامِ الله كتأريني دني دا زرية تا كدم زمو ما سبو تقوماكا كنغوانا الدعاة تزما أكن توحيدي دا كيا يشركا سنة نبيه چه ربي جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء الله كسنيا نزمو ميز ايه دا صلاة دني دا يعيانا دم زمو ما سسلا ashe kaga sallah tana da muhimmanci tunda annabin Allah ya roki Allah ya sa shi ya zama mai sallah ƴaƴansa ma su dinga sallah sannan na uku ya roka wa garin da suke babiji alhazal balada aminan Allah ka sa wannan gari ya zama zaman lafiya ashe sunna ce da muke roƙon Allah kullun ya kawo zaman lafiya a Najeriya ya kawo zaman lafiya a jahohinmu ya kuma zaunar da mu lafiya ya ba mu lafiya ya ba mu abin da lafiya za ta shi ta tara Annabi Ibrahim ya addu'a akan Allah ya kawo zaman lafiya ashe yana da kyau mu dinga addu'a a sallolin mu da majalisosin mu da wajen karatun mu akan Allah ya ba mu zaman lafiya domin dukkan abin da muke yi sirrin sa shine da sinadarin sa shine zaman lafiya in ba zaman lafiya ba abin da za a yi nasara akan sa to sannan ya musu roko na hudu warzuquhum minas samarati la'allahum yashkurun Allah kai musu arziki na ƴaƴan itace da kayan noma kaga ashe addu'a da muke cewa Allah ya mana arziki Allah ya bamu wadata Allah ya inganta mana tattalin arzikin ƙasar mu da tattalin arzikin jahohin mu da tattalin arzikin gidajen mu da na ajihun mu ya cika da kuɗi na halal ashe wannan addu'a ce mai kyau kai addu'a akan Allah warzuquna wa anta khairur raziqin kace Allah kai min arziki abu ne mai kyau ka nemi Allah ya wadata ka yayi maka arziki Annabi Ibrahim ya roki Allah ya wa ƴaƴansa da zuriyarsa arziki sannan ya roki Allah ta'ala yake cewa rabbana ghafirli wal walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab Allah kai min gafara kai wa iyaye na gafara ka kuma yi wa dukkan mu'minai gafara a ranar tashi kun ga wannan addu'a ta hada da kai ta hada da iyayenka ta hada da dukkan musulmi to irin wannan addu'o'i da Annabi Ibrahim ya tayi wato su ne aka ce duk Allah sai da ya cika masa addu'o'in kuma yayi addu'a yace rabbi habli minas salihin wannan na sha bawa mata masu neman haihuwa da masu neman da na gari wannan addu'a ta Annabi Ibrahim da kuma addu'ar Annabi Zakariya da addu'ar mu'minai a cikin suratul Furqan idan mutun ya rike addu'o'in nan guda uku addu'ar Annabi Ibrahim rabbi habli minas salihina ya Allah in ka tashi bani da ka bani nagartacce da kuma addu'ar da Annabi Zakariya yayi rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a Allah ina roƙonka ka bani zuriya tayyiba shi yasa idan an yi haihuwa ake cewa Allah ya tayyiba ma'ana Allah ya tayyiba Allah ya sa ya zama mai amfani mai kirki mai nagarta da kuma addu'ar mu'mine a cikin suratul Furqan rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama Allah ka bamu daga matekunmu ka bamu daga ƴaƴanmu abinda zai sanya ya mana ido abinda zai sanya ya maka ido shine ba masu dauko rigima ba masu kawo tashin hankali ba wanda kullun za su sa idan ka yana kuka kana cikin bakin ciki da damuwa ba to Allah ya baka mata na gari ya baka ƴaƴa na gari kaga addu'a ce da Allah ya koya mana to mu rike addu'o'in nan guda uku mutun yayi tayi da kuma rabbi la tazarni fardan ga wanda bai taba haihuwa ba rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin mai Allah yace a gaba fastajabna lahu wa wahabna lahu yahya wa aslahna lahu zawja innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'ina da haka wannan addu'a mutun ya rike ta yayi domin Allah ta'ala babu addu'ar da takaita annabawa domin a cikin halitta Allah ba wanda suka san Allah irin annabawa idan kana addu'a irin ta annabawa kaga kana yin addu'a mai kwari kana yin addu'ar da an jarabta ta an ga tayi sannan kana yin addu'ar da Allah ya hakaito ta alqur'ani a gabanta kuma yace ya amsa to yadda Allah ya amsa wancan annabi kamar yadda da Allah ya ruwaito mana kissar annabi Ayyuba wanda aka jarabce shi da ciwo da asara dukiyarsa ta kare matansa suka tarwatse ƴaƴansa suka mutu aka jarabce shi da ciwo ba yayi addu'a ba da yayi addu'a mai Allah ya ci a gaban addu'a fastajabna lahu wa kashafna ma bihi min dur Allah ya ce na amsa masa na yaye masa ciwon da yake damun sa haka nan ba kifi ya hadiye annabi Yunus ba da kifi ya hadiye shi ba yayi addu'a ba وظنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين wannan addu'a tasa ta hada abubuwa guda uku a cikin ta akwai tauhidi la ilaha illa anta a cikin ta akwai tasbihi subhanaka a cikin ta akwai istighfari inni kuntu min adh-dhalimin to idan ka hada tauhidi kalmar shahada da tasbihi da istighfari a lokaci guda in ba annabi ba wa zai yi addu'a guda daya a cikin ta a samu tauhidi a cikin ta a samu tasbihi a cikin ta a samu istighfari sai Allah a ƙarshe ya ce fastajabna lahu wa najjaynahu minal gammi wa kazalika nunjil mu'minin sai Allah ya ce fastajabna lahu haka nan shi ma annabi zakariya da ya ce rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin Allah ya ce fastajabna lahu duka addu'o'in nan guda uku a gaban su me yazo fastajabna lahu wa kashafna ma bihi min dur fastajabna lahu wa najjaynahu minal gam fastajabna lahu wa wahabna lahu yahya daka kaga kenan addu'ar da annabawa suke yi tafi kowace addu'a inganci in ka haddace addu'o'in annabawa sai ka dinga yin su a irin guraren da su ma suka irin wannan addu'a to shine an fassara wannan cewa wa izbtala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna ya cika waɗannan kalmomi da duk Allah ya gwada shi da su qala to bayan ya ci jarabawa gaba daya da bayan jarabawa sai me sai sakamako ya biyo bayan in Allah ya jarabce ka ka cinye jarabawar to kuma sai ya baka daraja qala inni ja'iluka lin-nasi imaman Allah ya ce inni ja'iluka ni mai sanya ka imaman ka zamo jagora ne lin-nas inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikin shakiran li an ummi ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim wa atainahu fid dunya hasana wa innahu fil akhirati laminas salihin abu goma Allah ya bashi inni ja'iluka lin-nasi imama Allah ya ce na sanya ka jagora ga mutane annabi Ibrahim shine jagoran mutane shi yasa kaji duk tsiyar Yahudu ba sa zagin annabi Ibrahim duk tsiyar Nasara ba sa zagin Ibrahim dan haka annabi Ibrahim na Yahudawa ne na Nasara ne na musulmi ne na kowa ma yana son annabi Ibrahim saboda Allah ya sanya shi jagora ne na mutane wannan yasa kaga hatta a wajen wato yadda ake abin din annabi Ibrahim yadda kowa yake kaunarsa da yadda kowa yake son sa da yadda kowa yake girmama shi har ana cewa shine sunan sa yake da lugha guda shida ana ce masa Ibrahim kamar yadda yazo alqur'ani sau 69 wannan shine yafi shahara ana cewa Ibrahim 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 da kan an sa maka Ibrahim to yayi sannan ana cewa Ibrahim Ibrahim Lincoln ko wani abin nan Ibrahim to shi ma ana karanta wannan sannan ana cewa Ibrahim Ibrahim babu janya din sannan ana cewa Ibrahama Ibrahama sannan ana cewa Ibrahim Ibrahim duk wannan ana karanta shi ta fuska shida sunan annabi Ibrahim saboda in ka je can za a ce maka Ibrahim to kaka dauka ba sunan bane Ibrahim yanzu mutu yazo yayi musulunta sunan sa Ibrahim ai ba sai mun canza masa ba ko mu jaya mu ce Ibrahim ko mu ba masa Ibrahim din duk ɗaya ne kamar yadda ya tabbata a cikin wato lugha din wannan sunan nasa qala inni ja'iluka lin-nasi imaman Allah ya ce ni mai sanya ka jagora ne ga mutane tare Ibrahim da yaga ya samu wannan dama an ce shi jagora ne qala wa min zurriyati to Allah cikin zuriyata ma a samu jagorori idan mun dauki min din a matsayin tabi'idiyya ko wa min zuriyati in jinsiya ce Allah zuriyata ma su zama jagorori wa min zuriyatihi dauda wa sulaimana wa ayyuba wa yusufa wa musa wa haruna wa kazalika najzil muhsinin wa zakariya wa yahya wa isa wa ilyas kullu min as-salihin wa isma'ila wa yas'a wa yunusa wa luta wa kullan faddalna 'ala al-'alamina kun ga zuriya ta yi albarka annabawa kusan 16 duka daga zuriya annabi ibrahim suka fito to shine Allah yace wa min zurriyati Allah to zuriya ta suma ka sanya su zama jagorori kala sai Allah yace la yanalu ahadiz zalimina az-zalimai ba za su samu alƙawarina ba ma'ana ba za su samu wannan darajar baban da su to anan wa ake nufi da az-zalimai ko ko me ake nufi da ahadi wannan ahadu din an masa fassarori daban-daban har kusan fassarori guda 7 wasu ka fassara shi da imama wato shugabanci yake nufi wato az-zalimai ba za su zama shugabanni ba na biyu aka ce biyayya az-zalimai ba za su biyayya ba na uku aka ce rahama az-zalimai ba za su samu wannan rahama ba na hudu aka ce addini az-zalimai ba za su samu wannan addinin ba na biyar aka ce annabta az-zalimai ba za su samu annabta ba na shida aka ce aman zaman lafiya az-zalimai ba za su samu wannan ba sannan na bakwai aka ce misak alƙawari ba za su samu alƙawarin ba sannan az-zalimai anan ana nufin az-zulmul akbar ko az-zulmul asghar ana nufin zalunci da ma'anar kafirci wal kafiruna hum az-zalimun ana nufin kafirai banda kafirai a cikin ƴaƴansa duk wanda ya kafirce a cikin zuriyar annabi Ibrahim ba zai samu wannan darajar ba ko ku ana nufin a masu sabo duk wanda yake sabo to shi sabo in dai ba annabta aka baka ba a matsayinka na dan adam ba za ka kiyin sabo ba daka aka fassara az-zulmu anan da babban zalunci wanda yake nufin fita daga addinin musulunci da kuma yin shirka to waɗanda suka yi shirka daga zuriyarsa ba za su samu irin wannan darajar ba nan zamu tsaya abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kure Allah ya yafe mana ce malan shekara 5 ban ziyarci mahaifiyata ba har rashin lafiya ya kamata sai ta aika min in zo amma ban samu zuwa ba saboda inda take ba zaman lafiya lokacin da naje sai aka ce min kwananta 5 da rasuwa malam ban sani ba ko ta rasu da rashin jin dadin rashin zuwan nawa to me ya kamata in yi yanzu tsakani da Allah baka kyauta ba in dai ba gamsar da ita kai da hujjoji cewa abin da yasa baba bazan zo ba akan hanya ana kashe-kashe ana kidnapping shi yasa ban zo ba ta yafe maka in bata ce ta yafe maka ba har babarka ta kwanta rashin lafiya baka zo ba hatta mutu baka zo ba kai ma ka san baka kyauta ba tsakani da Allah kai laifi baka kyauta mata ba to amma tunda ta riga ta rasu yanzu abubuwa guda 5 za kai mata domin ka samu sassauci daga wannan mugun sabo da kai wa mahaifiyarka abu na farko ka ci gaba da mata addu'a Allah ya jikanta Allah ya mata rahama Allah ya sa ta huta Allah ya sa bakin wahalar ta kenan kullun kai ta wannan addu'a har ƙarshen rayuwarka ba ranar gamawa abu na biyu ka je ka bincika ko ana binta basussuka din ana binta bashi ka je dukka biya mata basussukan da ake binta sannan na uku ka je kai mata sadaka jariya ka je ka gina masallaci ko makaranta ko asibiti ko rijiya ko famfo ka ce wannan abun a dinga bawa mahaifiyarka ladan bisa wannan abu da take sannan na hudun tana da kawaye ka kyautata wa kawayen nata har su tuno da ita suna mata addu'a sannan na biyar in tana da dangi da ƴan uwa ka ci gaba da kyautata wa ƴan uwanta da danginta ka sada zumunta da su kada ka yanke zumunta da dangin mahaifiyarka yadda za su dinga cewa Allah sarki wance Allah ya jikanta Allah ya mata rahama sannan in kusa ne inda kabarinta yake to ka kai ziyara kai mata addu'a ka kai ziyara kai mata addu'a alafa zuruha fa inna tuzakkirul akhira in aka je Sheikh Albani a cikin akamul janaiz ya faɗi yadda ake ziyartar kabari in ka je kai mata sallama a daidai fuskarta sai kuma ka juya ka kalli gabas ka sa kabarin a baya kenan sai ka daga hannunka sama sai ka roƙa mata gafarar Allah. To za a fara gabatar da wa'azuzzukan cikin gari, daga gobe za a fara. Gobe insha Allah za a yi wa'azi ne a masallacin Dr. Isa Umar Hina dake bayan tsohuwar sakatariya dake kan hanyar zuwa Dukku, lokaci karfe 4:30. An gane gurin? Ranar Juma'a bypass. To ai haka kuka fassara. Ranar Juma'a bypass kusa da makarantar Aqsat. Ranar Juma'a. To ku je gyara rubutun. Saboda an sa wannan wanne ne na gobe? To a cire Juma'a kenan. Gobe yaushe rana ce gobe? To a gobe ne za a yi na bypass kusa da makarantar Aqsat ko dake unguwar Abacha Kwatas. Kenan gobe ne za mu je unguwar Abacha Kwatas ko? To shine. To jibu kuma shine ran Juma'a din. Shine za a je kuma can masallacin Isa Dr. Isa Umar Hina dake bayan tsohuwar sakatariyar dake kan hanyar zuwa Dukku. Wannan shine za a yi ranar Juma'a din kenan. Ina ga bai sahur ba wanda ya rubuta. Kamar yadda muka saba duk shekara mukan ware wata rana da muke kiranta ranar marayu. Mukan nemi taimako. To ranar 15 ga wata za mu nemi taimakon wannan taimako da za a nema na marayu. Don haka kowa sai ya yi shirya. Yau saura kwana nawa kenan? Saura kwana 5. Wanda zai je ya dako, wanda zai je ya ciwo bashi, wanda zai zo ya yarance, wanda zai je ya fasa bankinsa. Sai dai ya zo tsakiyar wata ba albashi ba, an kashe na wancan watan ko ba a karɓi na sabon wata ba. Ina ga to amma dai duk da haka ranar 15 ga wata za a nemi taimako. Kowa sai ya shirya mu ji ƴan gabas, ƴan yamma, ƴan kudu, ƴan arewa, ƴan gaban kyamara, ƴan bayan kyamara, ƴan cikin masallaci, ƴan wajen masallaci, ɓangaren mata, ɓangaren ƴan kasuwa, kasuwar ƴan hatsi, kasuwar ƴan handset, masu sayar da kaza kaza, masu tuka babura, masu tuka motoci, kowane ɓangare mu ji irin gudunmawar da za su kawo na asusun marayu domin mu abin ɗinsu, mu kyautata musu. Allah kuma ya karɓi ayyukan da muke yi. Akwai gudunmawa da addu'o'i, akwai ƙur'anai guda uku da naira 300 yace ba shi da lafiya a taya shi addu'a ko a taya ta addu'a daga Hajiya Ummu Zakariya. Akwai naira 100 a sa asusun marayu, ladan Allah ya ba iyayensa sun rasu. Sai wata naira 100 shi ma yace ayi min addu'a, Allah ya taimake ni a rayuwata. So ni mai 200 a sa asusun marayu ayi masa addu'a. Sai Qur'ani guda 14 daga Alhaji Adamu Fi'e, Allah ya biya masa bukatunsa. Sai Qur'ani guda 10 shi ma daga wani bawan Allah, ya ce Allah ya biya masa bukatunsa. Sai naira 10,000 daga Hajiya Aishatu Ibrahim Isa a saka asusun marayu ayi mata addu'a. Sai kuma su neman addu'o'i daban-daban. Wasu gidaje suke so Allah ya basu, wasu aure suke so Allah ya basu, wasu kuma karatu suke so za su shiga jarabawa, wasu gama karatun kuma suna neman aiki, wasu kuma ciwo ne yake damunsu suke so ayi musu addu'a Allah ya yaye musu, wasu ƴaƴa suke da su shiryayyu suke so ayi musu addu'a Allah ya ƙara shiryar da su, wasu kuma ƴaƴa suke da su kangararru suke so ayi musu addu'a Allah ya shirye su, wasu kuma suna fama da talauci ne suke so ayi musu addu'a Allah ya musu arziki, wasu kuma suna da arzikin suke so ayi musu addu'a Allah ya ƙara haɓaka arzikin, wasu kuma neman ilimi suke so a roƙa musu Allah ya ba su ilimi mai amfani mai yawa. Gashi nan bukatu iri-iri, duk mun yi tawassali da Allah da sunayen Allah da siffofinsa zuwa gare shi akan ya biya wa kowa bukatar sana alheri, ya tsare kowa daga abin da yake gudu. Allah kuma ya zaunan mana da ƙasarmu Najeriya lafiya, ya kawo mana da fitintunu na zahiri da na baɗini, ya ƙara inganta mana tattalin arziki. Rahmat da Allah yake rabawa a wannan wata, Allah ya sa da mu a ciki. Waɗanda Allah yake ƴanta su daga wuta, Allah ya sa da mu a ciki. Zunubanmu duka Allah ya yafe mana. Allah ya ƙara mana daraja, ya ƙara mana albarka, ya ƙara mana mutunci. Allah muna roƙonsa ya ba mu kikkiawar rayuwa ya ba mu kikkiawan ƙarshe ya sa mu gama da duniya lafiya subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk